بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقوس جواتر رمضان شكرا تدبو ديادة تريهدو دا 40 هجرية وان دي اداشي دا غومشا اوكونيكو جواتن بير شكرا تدبو بي دا غومشا ترى ميلادية زامو دورا كان اندى مكتايا اكاراتمو دا مكي ايه ايه ماتا wannan gari mai albarka na Kumu Akwa local government jihar Gombe Nigeria. Idan za ku yi tuna muna magana ne akan kishi da rabaraban kishi. Mun yi muku magana akan yana daga cikin kimar mace ko kimar namiji ya zama mai kishi ta zama mai kishi. Ba duka kishi ne ake kyamatarsa ake kiba. Mun ce Allah ma ya sifantu yana da kishi. Muka kawo misalai na kishin Ubangiji, muka ce manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana da kishi a matsayinsa na annabi. Ya zo ya tarar da wani mutum a gidansa da bai gane shi ba, bai yi shiru ba sai da yi magana, kuma yayi abinda a fuskarsa aka gane cewa bai ji dadi ba, har ma ya kafa doka yace ya ke Aisha ki rinka lura da suwaye suwaye za su rinka shiga kanku ku mata shiga gida. Wace mai kishi ba ta barin kowa da kowa yana shiga gidanta. Wace mai kishi mai kishin addinin ta kenan, ba mai kishin kishiyarta ba. Har yanzu ban zo maganar kishin kishiya ba. Tana kokarin tsare gidanta a matsayinta na ƴa mace. Daman dai duk maganganun suna tikewa ne akan yaya za ku kare mutuncinku, yaya za ku tsare kimarku da darajarku, kada a wulakanta ku, kada a tauzarta ku, ku zamanto masu kishi. Muka karanta hadisin da yake nuna annabi yana kishin namiji ya ga yana kallon mace ta yadda fadlu annabi yana goye da shi. Fadlu bin Abbas kenan, wata mata ta zo tana fitawa a gurin annabi ya leka yana kallon ta, ita ma tana kallon shi. Annabi ya sa hannunsa ya juyar da fuskar Fadlu dan ya nuna mana mace tana da daraja, mace tana da kima, ba a bace da za a zo a sata a gaba kamar television ana kallanta ana fitina, ko kuma ita ma ta zo tana yi ba. Annabi yana da kishi akan iyalansa, baya so ya ga sun yi abu na sabon Allah. To yau abin da zamu tattauna kishi da ita faruwa a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nana Aisha Allah ya kara mata yarda, wata rana a hadisi da Imam An-Nasa'i ya rawaito shi take cewa ma ra'aitu sani'an ta'aman mithla Safiyya, ban ga matar da ta kware da iya dafa abinci ba irin Nana Safiyya. Nana Safiyya mata annabi ce, kishiyar Nana Aisha ce. Ita ce Safiyya, بنت خيي ابن أخطب da annabi ya dauko ta ya same ta da aka je Khaybara aka dauko ta aka samu ta cikin ribatattun yaki na Safiya wata mata ce kuma mai karancin shekaru kikkiawar halitta Allah ya yi mata dan gaskiya ma sai da matan annabi kansu suka nuna kishin su akan ta na Safiya asalin iyayenta Yahudawa ne musulunta ta yi na Safiya an je yaƙi a Khaybar mijinta ya aure ta sabon aure yana matashi ya fito wannan yaƙin aka kashe shi ita kuma aka ribace ta cikin ribatattun yaƙi da aka zo sai aka rabe ta ita din ta fada kasan wani sahabi sahabbai suka ga matsayin ta baban ta babban ba yahudi ne su ne manyan garin kai manya ma a kasar cikin yahudawa kenan yar sarauta ce ga halitta Allah ya yi mata da matsayi sai sahabbai suka yi shawara suka ce gaskiya wannan yarinyar bai kamata ta zauna a hannun wani ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam aka yi magana wa sahabin da ta fada hannunsa a matsayin kasansa aka ce ka bar wa annabi ita haka ya yadda ya ainihin wato miƙa ta ga annabi din da haka annabi ya yanta ta kuma ya mayar da yanta ta shine sadakinta ya aure ta a matsayinta na ƴa ta samu matsayi a wajen annabi ƙwarai da gaske har walima aka yi mata matar da aka ribato ta cikin ribatattun yaƙi har walima aka yi mata to hali irin naku na mata bayan ta tare a gidan annabi suna tare sai yan maganganu suka fara yan gudana haka wata rana wani abu ya faru sai aka yi mata guri a gidan annabi ita Safiya shine mu yanzu a Hausa muke cewa Safiya amma asalin sunan ba Safiya bane in dai sunan ana so ya zama daidai irin da yayi matan annabin ne Safiya ake cewa so ba sa ba so da sodin Safiya na Safiya ba irin sunanki ba da ake ce miki Safiya to sai kokari a gyara da haka kawai sai sai aka yanka mata magana aka ce ke da Allah yar ba Yahuda iyayenta ma Yahudawa ne an mata gori kenan akan addinin babanta a gidan annabi yasa aka ce lamari na mata sai hakuri duk inda aka hada mace ɗaya biyu to sai dai a hada da la haula wala quwwata illa billahi wani lokacin kawa da kawa ma ba wai matan aure ba fa sai kuga suna kishi da junansu kawa da kawa da tarar ta ga yar uwarta tana kokarin ta fita ko ta fita farin jini ko ta fita kaza sai ta kama bakin ciki a kanta haka ake yi da zarar ta ga yar uwarta ta fita wata ni'ima sai ta fara nuna damuwa a kanta ba ku iya koyi ko ku haɗiye damuwar ku ko kishin ku ko hasadar ku galiba sai kun bayyana shi yasa abun mamaki kuke wahala a gidajen ku kuna shan wahala ba ku iya zama lafiya da yawan ku sai wanda Allah ya zaba suna gaya mata wannan magana cewa ai ita yar Yahudawa ne babanta ba Yahudi ne ran ta baci sai ta fashe da kuka sai ta zubar da hawaye tana na Safiya bata tsaya ko ina ba, sai ta raka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta je tarar da manzo Allah cewa ya Rasulullah, to ga matanka nan suna aibanta ni da addinin babana, ga matanka nan suna ce mun wai ni wai yar gidan ba yahude ne. Sai manzo Allah ya ce to me kika ce musu? Tace ba ta ce musu komai ba. Sai ya ce to ga amsa ki dai ki mayar musu, ki tara su duka ki gaya musu su matan nawa, a cikin ku wace ce babanta annabi babbanta annabi, dukkan ku gidan annabi gaba daya, wace ce yar annabi kuma babbanta ma annabi? Sai suka yi shiru. Sai ta ce to ita ce, dan da aka buga lissafi aka yi duba na sama da dangantaka, sai aka tarar wannan na Safiyyan dangin annabi Musa da Haruna ne, dangantakan ta ya tike har ya kai ga annabi Musa da Haruna, a duk matan annabi kuma ba wanda take da wannan matsayin. Wannan mata ta ji dadi a wannan rana, daga kuka sai ya dawo kuma dariya da farin ciki. Su kuma matan da suka zarge ta sai suka yi laƙas, suka yi shiru. Daga nan ba a sake zarginta, ana sukanta, ana cewa ita babanta ba Yahude bane ba. Wannan ya nuna mana wani abu, yana nuna mana ku ɗabi'ar ku mata, wani lokacin kuna da guri wa junanku. Tunda yau hatta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru, ga matakin da aka ɗauka, to ina ga gidajenmu, ina ga matanmu na wannan zamani na wannan lokaci. So lalle yana da kyau ku rinka karanta tarihi, tarihin ya rinka gyara muku ɗabi'unku da halayenku. To da na sha wannan riwaya ta Nasa'i tace, ni kan ban ga mace mai iya abinci ba irin wannan mata na Safiyya. Wata ran ta yi wa manzon Allah abinci, fa ba'asat bihi, sai ta aiko wa annabi abincin. Tace ina ganin nan kawai sai kishi ya kama ni, jikina ya fara rawa. To ku ji ba, kishiyarta ne ta yi wa mijinta abinci. Aisha take faɗa, tace ina ganin wannan abincin abar kishin da nake da shi, sai jikina ya fara karkarwa, na samu kwanan abincin nan na fasa shi. Daman kwanan akwa shi ne na itace ne, ta ragargaje shi. Tace annabi yana kallona, tace ina kallonsa. Sai nace ya Rasulullahi, na yi laifi? Meye kafara laifi na? Abinci dai kan ba za a ci shi ba, na zubar da shi na karya kwana. Sai annabi ya ce da ita, ina'un misla ina wa ta'amun misla ta'am, irin kwanon da kika fasa shi za ki je ki nemo ki biya, haka kuma abincin da kika zubar sai kin yi min irinsa kin kawo min. Irin wannan kissa an ruwaito ta akan matar annabi na Zainab, Zainab bintu Jahsh. Wannan riwayar Nasa'i ruwaito ta, duk cewa malaman hadisi irin Sheikh Albani suna cewa riwayar tana da rauni. Albani ya raunana ta a cikin Da'ifu An-Nasa'i, amma akwai makamanci yadda tana na Zainab, exactly iri ɗaya ce. A wannan sunan na Zainab aka ce Zainab bint Jahsh, wacce take kunnan doki da nana Aisha wajen matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kunnan doki suke bugawa. Wani lokacin a ce wai Zainab ce ko kuma dai Aisha ce, ita da kanta nana Aisha take cewa kana tusamini fil hub, soyayya da annabi yake mana, ke kya ce kunnan doki muke yi da ita. Kowa daman ya sanna na Aisha ita ce a gaba, amma ga wata mata nan Zainab binti Jahsh ana ganin tana neman ta ture na Aisha wajen samun matsayi da soyayya da kauna da annabi yake yi wa matansa. Ita ma nana Zainab din da ta yi ko abincin nana Aisha take tambaya daga ina aka kawo abinci. A ranar girkin Aisha ne ana gaya mata gidan Zainab ne ta sa hannu ta make wannan kwanan ta zubar da abincin ta karye kwanan. To shine manzo Allah yake cewa ghamat ummukum ummul mu'minin ta yi kishi, kishi ya kama nana Zainab ta zubar da abincin kishiyarta da ta aiko wa mijinta. Ashe akwai kishi a gidan annabi, amma kuma annabi ya dau mataki sallallahu alaihi wasallam. To shi ma annabi ya ce ina'un ta ta'amun bi ta'amin ko saridin bi saridin wa qas'atun bi qas'atin. Wannan kwano da kika fasa Aisha sai kin biya, wannan abinci da kike zubar sai kin biya. Allahu alam isar ko guda ɗaya ce sunan ne aka samu bambancin masu riwaya, ko kuma kisa biyu ce ban samu dama na kai ga bincikawa ba. So idan wannan yana nuna mana wani abu, yana nuna mana cewar ashe a gidan annabi ma akwai kishi. Kuma za mu ɗauki hukunce-hukunce kamar haka. Abu na farko shi ne ashe mata tana iya aikawa mai gidanta wani abu na ci don ta faranta masa rai ya ji daɗi ko da ba ranar girkinta ba ne. Ranar girkin kishi yake, ki shirya wani abu mai ɗan kyau musamman a wannan zamani da ake ɗan cin naman kaza. Idan samu kazarki mai lafiya ki soya ta, ki gyara ta, pepe chicken ki ɗan lullube, ki rufe, ki aika mai gidanki a ɗakin kishiyarki, ki ce wannan naka ne, ka ci ka gyara ka more ka warware kafin ka dawo ranar girkin ka, ka samu ninki ba ninkinsa. Inda a ce matan yanzu suna da haƙuri kuma suna koyi da sunna, to da sun bari mazaje suna yin wannan, ai mata suna yin wannan. Ko da yake wata za ta ce a tunana Aisha mata kasa haƙuri ballanta na ni wannan abun gaskiya zai iya samar da rikici ƙwarai da gaske a gida. Amma gaskiya gidajen da mijin ya gina kishiyoyin akan fahimtar juna babu damuwa za a iya yi. Ya danganta ga yadda mijin ya gina gidansa. Yanzu wani zai zo gidansa, idan ya zo ya tarar da matarsa ta yi wani abincin da baya son sa, zai iya yi wa kishiyarta magana ce mai kika dafa a gidanki kaza ne, da Allah kawo mu, kuma ta ɗauko ta kawo ya ci a gaban wannan. Wataƙila ma in kwaɗayayya ne ita ma sai ta sa hannu ta ɗanta ba, dan akwai kwaɗayayyu. Babu tashi hankali babu damuwa. Wannan ya danganta ga yadda aka gina gidan, tsarin gidan yadda yake. Amma wani gidan da yake yadda kika san jahannama ce take huruwa a ciki, wallahi ba isa yi wannan ba. Ku yanzu nan inda za a gwada imaninku, ku yanzu a yanda kuke ku, a ce yanzu wai kishi yake wai, wai ta je wai ta dafo wani abinci ta aiko wa mijinta yana girkinki, yau ba ma fasa kwanon ba, ke ka ina jin ai kwanon ma sai kin cinye shi ma gaba ɗaya ma. Wata ma akan mai gidan za ta ƙwanƙwasa kwanon saboda za ta ce ya raina mata hankali ba gaba ɗaya. To ya kamata ku rage kishi da Allah, ku zama masu haƙuri, ku zama masu kaiwa zuciya nesa. Rayuwar duniya gajeriya ce, ba mai tsawo ba ne. Ba abu mai daɗi irin wato kiga kishiyoyi sun haɗa kansu. Shi yasa ma wani gidan ma ba a cewa ma kishiya, cewa ake abokanan zama. Kishiya ai wanda ake faɗa da ita kenan, a'a abokiyar zama, ana zaman lafiya. Na san matan da akwai waɗanda idan tana larura ko tana da wata mushkila sai ta dauki kwananta ma ta bawa abokiyar zaman ta ta ce wa mai gidanta je kai gidan wanci babu wata damuwa saboda tana da saukin sha'ani duka kansu ya hadu akwai a yanzu a wannan zamani akwai matan da suke iya bar hakura da girkin su su bawa abokiyar zaman su su ce mai gidan ya tafi can akwai akwai kuma inda saboda bala'in su matan a saurara ko haihuwa ta yi akwai matar da jego take tace bata yadda ba mijinta ya je ɗakin kishiyar ta ya kwana ki duba dai in mace kan ta shiga jego ai ya kamata a daga mijin nan kafa dan bashi dama tunda dai yana da wasu matan ya je can ya tare ke kuma ya dan daga miki kafa saboda ɗakin ki akwai zafi da yawa kullun kina cikin gaushin wuta da jego amma wallahi akwai matan da sun zauna saboda bakin cikin da ke tsakanin su sun ce wallahi talla wannan tace in na haifu ban yadda ka je ɗakin wanci ba haka mijin zai zo yana naka da shi za a yi ta jegon jariri yayi ta kuka yana riƙewa yana rigawa saboda kishiyar ba za ta bari ya je can ɗakin ya kwana ba Allah ya sauke Allah ya ganar da ku su kuma manzon Allah ya ba su ikon yin adalci hadisi na biyu na Aisha da yake nuna kishi a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take cewa ista'zanat halatu bint khuwailid اخت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجه akwai wata mata da ake ce da ita hala bintu khuwailid yar uwan nana khadija ce kamar yadda ake cewa khadija bintu khuwailid akwai hala bintu khuwailid yar uwan nana khadija ne bayan nana khadija ta rasu shekaru aru aru sai yar uwar nana khadija ta kawo ziyara gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗakin nana Aisha tsohuwar mata dattijuwa tana shigowa sai ta yi sallama ta nemi izini za ta gana da annabi don su yi zumunci saboda mijin yar uwarta ce wallahi nake gaya miki tana yin sallama tana neman izinin nan kawai sai annabi yana jin muryarta sai ya tuno da muryar nana Khadija tunda yar uwarta ne muryar su iri daya Allahu akbar kawai sai aka gana manzon Allah ya canja daga fuskarsa sai aka ga yana dauki yana shaukin ya jiyo muryar tsohuwar matarsa da ta rasu ta hanyar tuno da ita ta hanyar muryar yar uwarta zaki iya samun ya da kanwa muryar su kusan iri ɗaya ko li'anna sautaha yushbihu sautu Khadija saboda muryarta yayi kama da muryar nana Khadija fartaha lidhalik sai manzo Allah sai ya nuna jin dadi ya zuna samu hutu da kwanciyar hankali jikinsa alamar fuskarsa sai ta nuna cewa kai masha Allah ya tuno matarsa nana Khadija da irin zaman mutunci zama mutunci da kima da suka yi da matarsa Khadija kawai sai annabi ya daga hannu ya ce Allahumma halatu bintu khuwailid ya ubangiji ga yar uwan nana Khadija mai suna hala wannan sunan shi ma bamu fiya sa shi ba ko halatu da ha ba khawlatu ba fa akwai khawla akwai hala wannan ma suna ne na yar uwan nana Khadija ko ta nan zaki sawa yarki suna hala halatu bint khuwailid nana Aisha sai kishi ya kama ta تجي وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء شدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. حديث إمام البخاري ميه كدامو كنا سو كجيد وانا مغانا دان الله كجيدا كجيدا ما تاسكي وانا اجدان أنا بأكينا أنا عايشة تكي بيها النبي ميه كدامو كتاياد دهان كلنكا ويكاكي تنود وتتصوخ ورما تاسوخ و wanda ta ma mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita, me kake tuno wata Khadija tsohuwar mata da ta tsufa ta ma mutu, gashi yanzu Allah ya canja maka da ni? Sunna da Aisha akwai kishi. Sai manzo Allah ya juya ya kalle ta yace wallahi wallahi Allah bai canja mun wacce ta fi Khadija ba. Nana Aisha da ta sani da bata kula maganar nan ba, dan wani abun kakkaje ka gaya wa mijinka wata magana ya yanka maka wata magana da da kana tsammanin matsayinka yafi haka a wajensa, amma da maganganinka ko maganganinki kika je kika gaya masa magana ya mayar da miki martani, daga nan zaki gane ashe baki kai can ba, da kina tsammanin kin kai 90 ashe duka baki wuce 45 ba. Ku kiyaye bakin ku. Kin san akwai mata masu magana kamar reza, yanzu nan ta samu dama sai ta yanka mai gidanta magana. Wani namijin shi ma namijin kansa ne bai da hakuri, kina yanka masa bakar magana take minti ɗaya yayawa zai zumbuda miki wata magana da billahi alazim sai kin debi shekaru baki manta wannan maganar ba. Yanzu wani ni ka gaya wannan ace an gaya miki me yake din me, amma kuma ta sace sai cike din me yake din dan an gaya miki kin ma kai haka to kin ga daga nan kiyayya ta fara shiga, sai ki ji ana cewa to ai ban sani wani wallahi yanzu na san matsayina a wajenka, yace ai kwarai kuwa da ma ƙari nan gaba. So ku kama bakin ku, wani lokacin idan ranku ya baci sai ku bude baki ku gaya wa namiji kalmar da kuka ga dama. Wani lokacin ku mata ba kwa tauna magana kafin ku faɗe ta, cingam ba a jin daɗin sa sai an tauna shi ba. Duk wanda zai ci cingam in bai tauna shi ba zai ji zaƙin sa ba. Magana ba ta miki amfani a rayuwa in baki tattauna ta ba kafin ki faɗe ta. Duk wacce take bakinta kamar reza ne, tana ga bakinta yana da kaifi, so duk abin da ya fito mata za ta zo ta faɗa. To wallahi za ta rinka rayuwa cikin nadama. Na Aisha sai ta yi shiru. Yau annabi ya ce Allah bai canja masa matar da ta fi Khadija ba, ashe Khadija ta fi ni? Da wannan hadisin ne wasu malamai suke cewa ashe a duk matan annabi ba wanda manzon Allah yake so take da matsayi irin nan na Khadija. Duk da Aisha din da ake ta faɗa na Aisha, akwai hadisai da yawa da yake nuna matsayi da darajar na Aisha, amma wannan hadisin wato ya bayyana abubuwa da yawa da suke nuna cewa lallai na Khadija tana da matsayi babba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abinda zamu koya a cikin wannan hadisin, ya ku iyaye na mata, ɗabi'a ku ce ake bayani. Na'am, nana Aisha ba annabi ya bace tana iya daidai tana iya kuskure, amma Allah ya yafe musu, musamman ma mata annabi ne, mata annabi ce. Amma ana so a nuna muku hali ne irin naku da ɗabi'a irin taku ku mata. Nana Aisha da kanta take faɗa a gidan annabi, take cewa ni fa duk matan annabi wanda take niki shi ni nafi su ƙarancin shekaru, kuma amma ni nafi su kishi, tace ni kishi na hadda matattu ma nake. Kishin ta hadda matattu kamar yaya? Nana Khadija ba ta rasu ba? To ta rasu ma nana Aisha ba ta kyale ta ba, tana kishi da ita, ba gashi ya bayyana ba. Shi kuma annabi Allah ya jarrabe shi na san nana Khadija, ita kuma nana Aisha tana ganin cewa ai ta fi nana Khadija, saboda ba su yi zamani ɗaya da ita ba, ba su zauna a gida ɗaya da ita ba, ya rabu da Khadija sai da ma ya auri na Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya wata dattijuwar mata ita ma za mu zo kanta wata rana suna na Khadija bata nana Aisha bata zauna da nana Khadija ba kuma nana Khadija aita haifi ma nana Aisha ai in haihuwa ake nana Khadija ta haifi nana Aisha amma abun mamaki hali irin naku na mata ku kullun mace idan tana wajen mijinta to ita ce fa a sama kullun abin da take nunawa ita kam ita ce a gaba to ya kamata ku kiyaye idan ku biyu ne ko ku uku ku biyu ko ku uku a wajen mai gidanku to ya kamata kowa fa ta auna fa ta san matsayinta kada ki je ki kai matsayinki inda baki je ba dan ku wallahi in kika shiga za a fito da ke kuma akwai wani sirri da ya kamata na gaya muku ku iyaye na mata shi matsayi a wajen miji mace ce take samar da wannan matsayi na ta bayan wanda Allah ya samu mata kokari ake yi a same shi abinda ba ku gane ba kenan yanzu misali ne ya kamata in tambaye ku in ce da ku me sirrin da yasa nana Khadija ta mamaye zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama ita ce me sirrin haka me dalili me faru na'am lalle nana Khadija a lokacin da ta zauna da manzon Allah ta nuna masa soyayyar da wata ƴa mace a duniya bata taba nuna masa ba kina abu na farko idan kina so ki mamaye zuciyar mai gidanki ya so ki so na gaskiya ba san ƙarya san zamani ba to ki nuna masa kauna saboda Allah na'am ba kina son sani saboda maikon da yake tattare da shi ba dan yanzu galiban mata suna son mutun ne su aure shi ko sun aure shi suna zaune da shi saboda maikon da yake tare da shi kuma maza suna gane wannan suna fada suna cewa malam da zarar mace ta ga wata ya kai 25 to lokacin za ta fara sakin fuska a rinka kawo maka hira na munafurci na nuna wai an damu da kai a rinka matsarka a rinka wasa da dariya a rinka cewa sannu da zuwa gaisuwa ina kwana yaya gida ya al'amura to Allah ya dawo mana da kai lafiya ya al'amura to lokacin an kusa salari kenan le babulata ni yace leuruwati kenan wata ya mutu kenan akwai mata masu wayo suna da seti in kana da kudi ana harka da kai wata ya mutu an san lalle alert ya shiga salary ya shiga musamman an ga ka dan canjo cefa ne leda abin da za a ce to ya fasa mu kudi yanzu za a yi ta maka kisisi na irin ta mata saboda a ci kudinka to ba irin wannan soyayya ta ƙarya ba ana son ka ne saboda ana son abin hannunka da zarar mutum kudinsa suka yi ƙasa wata ya yi nisa ko in ɗan kasuwa ne abin ya yi ƙasa wallahi daga fuskar matar za ka gane akwai mutumin da yana tare da matarsa yana taimakonta duk wutan duniya saboda yana walwalar harka kudi suna shiga yana bata naira 70,000 duk wata daga shi sai ita ba ta da ɗa ba jika wallahi sai ya cake mata 70,000 bata sayan buhun shinkafa bata sayan katon ɗin taliya wai wannan kawai na cafane ne da harkoki da hidindimin gida Allah saka masa da alkhairi wannan mutumi akwai son mata da yazo harka ta yi ƙasa kasuwa ta yi ƙasa kwangila ta yi ƙasa samun da ake yi yayi ƙasa sai ya fara rage salarin nan ya mai da shi 50,000 daga nan fa suka fara fada da mata ni fa bazan yadda ba ni ban gane ba yaya daga 70,000 za a dawo 50,000 an ajiye mun 20 an cire 20 daga ƙarshe dai mutumin nan yazo baya iya biyanta baya iya bata kuɗin cefanan da za ta yi daga ita sai ita kadai sai ya yi aikin ta sai 20,000. Ina tabbatar muku akan wannan 20,000 din auren ya mutu. Murus ta kashe shi har lahira auren. Akai 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 ta koma tace wallahi ba za ta iya ba. Yaya dan wulakanci yana bata 70,000 yanzu zai zo yana bata 20,000. Yace samun ne yayi kasa yanzu ba a ciniki. Abubuwa sun yi kasa Najeriya, tattalin arziki ya lalace. Kowa yana jin jiki tace ita bata san wannan kara. To daman haka mace take shi yasa da yawa daga cikin mazajen ku ba sa yadda ku gane nawa ne salarin su. Dan sharrin ku idan kuka gane nawa yake dauka to gaba ɗaya bukatun ku ya kare a wannan watan akan salarin sa. Yanzu idan mace ta san mijinta yana daukan naira 200,000 to ji za ta yi kamar ita take daukan wannan salarin. So duk watan duniya sai ta rikito masa bukatu. Shi yasa ba sa bari ku gane nawa suke dauka. Baban ummi nawa ne salarin ka? A ai ba matsala karki da mu ba dai ina baki kudin cafa ne ba. To me tsakanin mu da kai? Ai ba wani boye boye. Ai yanzu mun zama daya a ce a kware ko ni da ke tip da taya. Amma wallahi ba zan ga miki albashi na ba. Tayi tayi din munafircin da za ta yi wallahi zai ga mata ba saboda ya san sharrin mata idan ta san nawa mijin yake dauka. Azaba haka dan kasuwa idan yana da shaguna yana da kadarori yana da abubuwa saboda irin bukatun ku da nuna kwadayin ku wallahi sai mutun yake boyewa baya ga matarsa ba goyen baya nake yi ba fa ba cewa ne maza su yi haka ba amma ina so nuna muku halin ku ne ya jawo muku haka din ba za su bari me suke samu ba saboda gaba ɗaya bukatun ku yana karewa ne akan abinda mai gidan ku yake. So kin gana na Khadija tana son mijinta ita kan lokacin da ta nemi Annabi ma ita ta neme shi ma lokacin manzon Allah ma bai da komai ma ita ce mai dukiya take da kuɗi tace tana son sa ma aka zo aka yi auren tana da arziki ana mata kasuwanci shi ma sai da yi mata kasuwanci tana biyan shi kin ga ashe ita take da kuɗin. Sannan kuma a hadisi an gaya mana farkon lokacin da ake yi wa Annabi wahayi wata rana ya dawo gida yana cikin rawar jiki jikinsa yana rawa yana cewa na Khadija zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni kulullubeni alullubeni arifeni. Annabi ya dawo gida ya je ya ga mala'ika farkon wahayi da aka yi masa ya zo a tsorace hadisin Bukhari arifeni alullubeni wallahi aka tada komai ya fi ta lullube shi. Inna Allah ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir tace me ya same ka yace mata naga kaza naga kaza naga kaza ni na tsorata sai tace da shi ina Allah ba zai taba tozantar da kai ba ya manzon Allah ki duba yanda take da impact take da tasiri wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalinsa ya tashi kenan anan ana so mace ta zama tana da dabaru hanyoyi daban-daban da za ta bi wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalinsa ya tashi shine amfanin mace a wajen miji. Namiji wani lokaci yakan zama kamar yaro karami ya dawo miki da damuwa ya dawo watakila a wajen aiki an ce za a kore shi ya dawo sun yi fada da shugabansa a wajen aiki ya dawo ya samu matsalar kasuwa bashi ya masa yawa ya dawo dan fashi da makami sun biyo shi ya dawo gida yana cikin bacin rai ya samu damuwa da shi da mahaifiyarsa ko da shi da ƴan uwansa ba zuwa zaki ki zo ki tagumi ki zo ki nuna masa ke ma kin shiga uku kina cikin damuwa ba no abinda zaki sai ki nuna masa ayya ai wannan abun ba wani abu bane kai hakuri karka damu wallahi ina gaya muku wallahi mata suna da tasiri wajen kwantar da hankalin mazajen su amma matan da suka samu tarbiya suka iya zaman aure. Me ya same ka me ya faru to menene dan bashi kai dai ka ci bashi a garin nan wasu ma a kurkuku suke rataye kaza idan ka ci bashi ba abin da zai same ka Allah zai bamu abin da zamu biya kin ga ba fake kika ci bashin ba amma sai ki ce Allah zai bamu abin da zamu biya mana kin dauki matsalar tasu ce idan yazo bayi da lafiya yana da ciwo da yake damun sa wata kila an gaya masa wannan ciwon na mutuwa ne likita ya gigita shi ya ce wannan ciwon naka ba zai kashe ka kaza 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 yazo ya nuna miki shi ya shiga uku ma shi yana ganin ma mutuwa zai kice a ha ba ya aikai naka da sauki haka zaki gaya masa naka da sauki yanzu kai fa kana iya fita kai kana iya cin kaza kai kana iya kaza ai ba abin da zai same ka in kwananka bai kare ba ni jikinka ma kyau nake ga yana yi maganin ma da kake sha na ga ya karbe ka da Allah ka kwantar da hankalinka likitocin nan da ba koyon shi ake yadda da maganganun su ba wani tsoratar da kai kawai zai zo ki masa abin da zaki kwantar mai da hankali ki hada shi da Allah ki ce ka dogara ga Allah ka rinka kiran Allah ka rinka yawan sallah ka rinka yawan ibada Allah zai yaye maka ko ni da ƴaƴana za mu yi taimaka addu'a wallahi hankalin sa zai kwanta sai ya bacci anan fa na gaya muku mun karanta da ku kissar ummu sulaim rumaisa matar abu talha al-ansari yana son wani dan sa saboda ta kware wajen rike miji ita wannan matar yana son dan sa ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare kafin ya dawo yaro ya mutu yana mugun son sa yaron ya shiga ransa akwai waɗanda zaki ga suna da sa rai suna da sa yara a ransu sosai to Abu Talha yana cikin su ta san cewa in ya samu labarin wannan yaro ya mutu a wannan dare wallahi ba zai yi bacci ba kin san me ta yi kurun sai ta lullube yaron ta gyara shi ta samu ƙarshen gadan su ta shimfide yaro ta lullube shi kamar bacci yake amma gawa ce da ka Abu Talha al-Ansari yana dawowa bai tambayi kowa ba a gidansa yace kaifa ibn yaya jikin dana bai ma cewa yaya jikin wani ba sai yace yaya jikin dana saboda yana son yaro sai Ummu Sulaim sai take ce masa ka huwa ahsan ma kan ai yana cikin wani yanayi sama da yanda yake da yana cikin yanayi sama da yanda yake da dabara tai masa dadin yana cikin zafin ciwo yanzu ko Allah ya dauki ransa ciwon ya tafi ya mutu amma sai tai tauriya tai dabara bata fito ta gaya masa cewa yaron nan ya mutu ba huwa ahsan ma kan sai ce alhamdulillah nagode ta dauko masa abinci mutumin nan ya saki jiki ya ci abinci sosai a riwaya aka ce tai kwalliya yadda mata take yi wa mijinta kwalliya da ado in ya dawo gida da daddare Allahu akbar har alaka ta auratayya ta shiga tsakanin su a wannan dare ga yaron fagawa akan gadan ga ta gashi matan nan ta dake mai iya dakiya bata ga ya mijin nan ba sai da gari ya waye zai tafi masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce tsaya ya tsaya ta ce ina da magana ya ce meye magana ki ta ce yanzu dan Allah ina so in tambaye ka kai ne mutane suka baka aran wani abu bayan ka yi amfani da shi lokaci mai tsawo sai kuma suka zo suka ce ka dawo musu da kayan su ranka zai baci yace a haba ya raina zai baci sun bani aro sun karba kayan su ai mutumin da yake da kayan sa in yace a bashi kayan sa zai a bashi kayan sa tace ba za ka damu ba yace a ya zan yi damu an bani aro an karba dan mutum ya bani aron wani abu ya karba ashe matan nan dabara take masa sai tace ya Abu Talha ya mijina ya Abu Talha ina shaida maka cewa wannan yaro naka Allah ne ya baka aron sa ya baka ajiyar sa kuma jiya da daddare Allah ya karbi kayan sa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace baki ga ya mun ba kika banna har naci abinci kika banna nayi ta bacci kika banna nayi kaza nayi kaza baki ga ya mun ba sai yanzu zaki bani labarin mutuwar dana ban ji dadin abin da kika yi mun ba ya ummu sulaiman ya tashi bai tsaya ko ina ba sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa da bacin rai ya rasulullah Allah ya dauki ran dana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yamshi ya rasu ya ce je rai ya ce to ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya albarka a saduwa da alakar auratayya da kai da kai da matarka na jiya da daddare Allah ya canja muku da wannan yaron da kuka rasa barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma aka dauko yaro aka yi masa sallah aka binne shi insha Allah ummu muslim kuma sai ta dauki ciki a wannan daren Allah ya karba addu'a annabi aka ce da tazo ta haifi wannan yaro Allah ya masa albarka wannan yaron da annabi ya yi addu'a wannan nabiyu din da aka canja mataccen sai da ya haifi ƴaƴa sama da guda tara dukkan su mahaddata alqur'ani ne dan farin ciki dan dadi so anan wannan kissa ce gajeriya na baku ta wata mace sahabiyya yanda ake yi a rike namiji kenan ana nuna masa kauna da soyayya kuma mace ta zama mai hikima da basira ba a so matar aure ta zama tana da kidahumanci da rudewa da rashin fahimta duk wacce ta yi aure fa girma ya zo mata ko ya shekara 13 14 15 16 17 18 ce wallahi in an daura miki aure to an sanya miki hular girma saboda zaki zo kina sarrafa namijin da yafi ki da yawan ku mazajen ku sun girme ku wata ma tana auren mijin da wata kila ya haife ta wata tana auren mijin da yayi kawu da ita ko baffa da ita amma ki duba ke mace zaki zo kina sarrafa kina juya namijin da ya girme ki ya riga ki zuwa duniya ashe ana bukatar mata su zama masu hankali yanzu ki duba nana Aisha duba shekarun nana Aisha duba shekarun annabi dukka dukka man annabi ya rasu nana Aisha shekarun ta 18 ba shi kuma a lokacin annabi yana da shekara 63 ki duba bambanci tsakanin yarinya 63 da mai shekara 18 da mai shekara 63 amma ki duba yanda nana Aisha ta mamaye zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda iya zaman aure iya zaman aure wato matsalar ku jahilci yana yawaita a sha'anin ku da kuna karanta tarihin matan annabi yanda suka zauna da annabi da kun koyi zaman aure samfuri mai kyau ki duba yar shekara 10 ta mamaye zuciyar dan shekara 60 da wani abu sallallahu alaihi wasallama hatta kai gafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yana ciwo bashi da lafiya yana gaya wa matansa yana da mata 9 a lokaci guda yana cewa yaushe ne ne girkin Aisha yaushe ne ne girkin Aisha aina ana gadan ina nake gobe yuridu yawma Aisha yana son a gaya masa yaushe ne ne girkin Aisha wai har sai da ta kai ma dai kawai yace musu da Allah yana neman alfarma wannan rashin lafiya da yake yi a dauke shi a kai shi dakin nana Aisha ta kula da shi ta yi masa jinya ko da ba ranar girkin ta bane matan suka yi ittifaki suka ce a dauke shi a kai shi ga ta tafi su karancin shekaru amma Allah ya mallaka mata miji ashe yarinya karama da bata kai ta kawo ba idan ta samu tarbiya a wajen iyayenta sun koya mata yaya ake zaman aure sun nuna mata cewa zaman aure zaman hakuri ne zaman aure zaman biyayya ne zaman aure zaman ladabi ne zaman aure zaman mutunta juna ne zaman aure zaman rufa asiri juna ne in iyaye suna koya wa ƴaƴansu mata wannan to za su mallake mazajen su, amma ba su koya muku wannan ba, sai suka koya muku bin bokaye. Suka ce da ke in kina so ki mallaki mijinki ki tafi gidan boka, idan kina so ki mallaki mijinki rinka barbada masa garin magani a cikin abincin sa, idan kina so ki mallake mijinki rinka masa ruwan zokorodo da rubutun sha, idan kina so ki mallake mijinki rinka zuba masa kaza yana tsallakawa, sai yanda kika yi da shi. Baku koya musu ladabi da biyayya ba, baku koya musu iya abinci ba, baku koya musu iya gaisuwa ba. Yarinya bata iya gaida mai gidanta ba, ga ta budurwa lafiyayya son kowa kin wanda ya rasa tas lafiyayya masha Allah, amma wallahi idan ta je gida sai ta zama kamar maciji a wajen mijin nan. Maciji ga kyau, ga laushi a jikinsa, amma guba ne da shi, bala'i ne da shi, har sai ta kai ga mai gidanta idan zai dawo gaban sa yana faduwa, kyanta bai mata amfani ba, yarintarta bai mata amfani ba, dukiyar da kuka kashe mata a gidanta bai mata amfani ba, za ta zo ta wahala ya wahala. So sirrin mallake miji, sirrin da yasa Nana Khadija ta mallaki Annabi, ta samu shiga a wajen manzon Allah, soyayya, tausayi. A wannan lokacin ta lullube shi tace kalla la yukhzika Allah abada, Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya Muhammadu, liannaka tasilu rahima wa tahmilu al-kalla wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr. Ai kana daukan nauyi, duk wanda yake daukan nauyin wani a rayuwa Allah ba zai walakanta shi ba. Ya Muhammadu, kai mai daukan nauyi ne, kana sada zumunci, duk wanda yake sada zumunci, duk mutum mai zumunci yana gaida ƴan uwansa, yana zuwa yana gaida ƴan uwansa, insha Allah ba zai walakanta ba a rayuwa. Kuma duk lokacin da aka shiga cikin kunci da wahala kana taimakon mutane. Tashi mu je gidan baffana, wani malami ne baffana, mu je a yi masa bayanin abin da ka gani, ya gaya mana meye wannan. Ita da kanta ta dauke shi, ta dauki mijinta, ta kai shi wajen wanda zai masa bayani, ya kwantar masa da hankali. Yanzu matan yau suna wannan, miji zai zo ya kwanta yana ciwo, bai da lafiya, yana cikin dare, kai dai kafiya raki wallahi, kai baka da hakuri ne, yana a bani ruwa in sha, miji zai mutu ba, amma tana masa fada, ni din nan akwai karar da aka kawo min na wata mata, mai gidanta da tijo ne, ba shi da lafiya, yana jinyar rashin lafiya, ya samu matsala, yana da raki, in an kawo abinci da zai ci ba, sai an kashe kuɗi an yi masa abinci, sai ya ce shi koko yake so, idan an damo kokon an kawo sai ya ce shi gaskiya kunin gyaɗa yake so, idan aka kawo kunin gyaɗan sai ya ce shi tuwon biski yake so, idan aka kawo kaza aka kawo kaza. Wata rana yunwa ta kama shi, ya rasa yadda zai yi, matar sai ta yi zuciya, mai kunta lallabe shi a matsayin sa na mara lafiya, ai mara lafiya rarrashin sa ake yi, shine nursing, ai shi sa turawa suka ce ai nursing, nursing shine masu kula da mara lafiya, masu jinya, jinya ilimi ne, rarrashi mara lafiya ake musamman mijinki. Sai ta fushi, wata rana yana kira ba lafiya, yunwa ta dame shi, yace a bashi, tace kar Allah haka za a zo a kare wahala a kanka a banza, sai an kama ka za ka ci kai ba za ka ci ba, a kama ka za ka ce ba za ka ci ba, ka je ka ta jin yunwan naka. Mai gidanta ne ba shi da lafiya take gaya masa haka. In takaice muku labari, haka tsohon nan ya mutu, Allah ya kashe shi, ta kashe shi. Ku koya, idan kun koya za ku samu sauki. Ku daina bata lokacinku akan cewa wai ana mallake miji ne da barazana, ai dan wannan zamani ba dan goyo bane, in ya maka ka masa, in ya daka ka daka, in yayi kaza ka yi kaza, dole sai ka nemi taimako, sai ka je wajen malamai, zaki je malaman su cinye kudin ki, su cinye kayan dakin ki, su cinye hakka tifa ki, sai sun cinye ta, su saki kai ta kasuwa ki je ki sayar da ita a banza, kin yi asara, baki da aiki sai bin boka, ki je ki bincika ki ga waɗanda suke zuwa gidan boka, wace tsiyar suka samu, wace tsiyar suka samu. So ina ba ku shawara, ku karanta gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ku ji irin yadda manzon Allah ya gogwarmaya ya fafata da matansa, za ku dauki darasi kwarai da gaske, da ikon Allah tabaraka wa ta'ala, gobe za mu dora mu ci gaba da bayani akan kishi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kala kala nau'i nau'i na kishi wata kila gobe mu rufe magana akan kishi din jibi kuma mu shiga sabon darasi abinda na faɗa ne daidai a wannan zamanawa da ku Allah shi bani lada da ni da ku wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya yafe min سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك